Wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa.
Mai sauraro mai iko mai girma ya sake sada mu domin mu ci gaba da hidima da ya danka mana. Ina so ka matso kusa mu yi wannan tare. Na ba da gaskiya albarku na yau za su kasance tare da mu duka. Pastor Daniel Chiroma Jr. yana shirye da fili na gari ya waye. Yohana Simon da Pastor Audu duk suna shirye domin su ma su ba da nasu goyon baya. Mawakinmu na yau shine dan uwa Kefas Diyal. Mai sauraro kada ka yadda a baka labari. Sunana Ishaya Zakaria. Maraba da zuwa.
Assalamu alaikum mai sauraro, barkanmu da sake saduwa a wannan fili na gari ya waye. Fili wanda muke nazari a cikin manyan littattafan nan guda biyu, Alkur'ani mai girma da kuma littafi mai sarki, domin mu sansance gaskiya maganar Allah, mu bi ta sau da kafa domin samun tsira. Kaman kullun dai, kafin mu fara, za mu fara da kalman addu'a. Ubangiji, mun roke ka, ka albarkace mu, ka albarkaci kasanmu, ka yafe kurakuranmu, ka sabanta dangantakanmu da kai, ka albarkaci mai sauraro da iyalansa, ka yadda ka yaye mana masifa da muka shiga ciki, ka yadda ka kuma kafa begenmu a ranar gobe tashin kiyama, ta albarkacin Isa mai cetonmu, amin. To, mai sauraro, za mu ɗora daga inda muka tsaya, muna nazari ne akan yi sujeda wa Allah. Muna kokarin duba mu gani ina ya kamata mu fuskanta. Mun gane cewa ba fuskantan gabas ko yamma shine ibadan ba, amma ababan da ake so mu yi imani da Allah da manzaninsa da ranan tashin kiyama da littattafansa na sama, wanda mun gane kuma littattafan nan na sama suna magana ne da littafi mai sarki wanda shine aka saukar wa Yahudu da Nasara. Sa'annan kuma mu taimaki waɗanda suke gajiyayyu da marayu domin su samu biyan bukata. Shi ne addini karbabbe wajen Allah. Ba ga inda mun fuskanta ba ne yakan sa addininmu ya samu karbuwa. To, da mu ci gaba mu ɗora, za mu so mu fara yau da wannan tambaya da tana cewa, to, ta yaya za mu yi sujeda ga Allah? To, bari mu duba abinda Alkur'ani mai girma ya faɗi a cikin Sura 7. Aya 29, Sura 7 aya 29, ya ce, kace, Ubangiji na ya yi umarni da adalci, kuma ku sayar da fuskokinku zuwa gare shi a wurin kowanne masallaci, kuma ku roke shi, kuma kuna masu sarkake addini gare shi, kamar yadda ya fara halitarku kuke komawa. Ka gani, a nan Ubangiji ya yi umarni da cewa mu bi adalci, mu kuma sayar da fuskokinmu zuwa gare shi. Ka gani, maganan ba zuwa ga wani kusurwa ba, amma zuwa ga Allah. To, mun gane da cewa Allah kuwa yana sama, yana ko'ina, duk inda muka fuskanta akwai kasancewar Allah a gurin. Don haka, abinda ake so bari zuciyarmu ta yarda cewa shi muke duba, shi muke kira, shi muke masa ibada, to za ya samu karbuwa a gaban Allah. Sannan kuma a cikin Sura 2 na Alkur'ani mai girma aya 239, Sura 2 aya 239 ya ci gaba da cewa, to, idan kun ji tsoro, ku dai yi sallah gwargwadon hali da tafiya a ƙasa ko kuwa akan dabbobi, sa'an nan idan kun amince sai ku ambaci Allah kamar yadda ya nuna muku abinda baku kasance kuna sani ba. Ga gani anan yana fadi cewa yin sujada ga Allah tana iya zamanto ko kuma addu'a tana iya zamanto ko akan dabba ko akan hanya, za mu iya mu kebe kanmu mu yi addu'a ga Allah kuma Allah zai karbi addu'ar mu. To bari mu sake duba abinda sura 22 na Al-Qur'ani aya 26 ya fadi. Sura 22 aya 26 sai yana cewa kuma lokacin da muka iyakanci wa Ibrahim wurin dakin muka ce masa kada ka hada kome da ni ga bauta kuma ka sarkake dakina domin masu dawafi da masu sayuwa da masu ruku'u da masu sujada. Kuma ya kara da cewa a cikin sura 25 na Al-Qur'ani aya 64 kuma waɗanda suke kwana suna masu sujada faduwa bisa guwawansu da asaye a wurin Ubangijinsu. Wato anan wayannan ayoyin suna nuna cewa a cikin yin sujada ga Allah ana iya a durkusa, wato a yi ruku'u a gaban Allah, ana iya a kuma saya a saye a yi sujada a gaban Allah. Shi yasa ka gani idan ka zo masujadan mu a yau yayin da an taru domin sujada, wani lokaci za ka ji an ce bari mu durkusa mu yi addu'a sai mu durkusa, bari mu tashi saye mu yi addu'a sai mu tashi saye, bari mu raira wannan waka kaza sai mu raira. Duka wannan ibada ya kunshi waɗannan ababan. Dan haka kana iya kai a saye, kana iya kai a sugune, kana iya kai a zaune. Allah mai ji ne mai karba. Kuma sayar da fuskokinmu ga Allah ba yana nufin duban gabas ko yamma bane. Allah yana ko ina, don haka ko ina muka duba cikin sujada fuskan Allah tana a wurin. So littafi mai tsarki kuma ya kara da cewa a cikin Zabura sura 95 aya 6 yana cewa ku zo mu yi sujada mu yi ruku'u mu durkusa a gaban Ubangiji mahaliccinmu. Hakan nan kuma a cikin Ezra sura 9 aya 5 yana cewa lokacin hadayar yamma sai na tashi daga azumina, rigata da alkyabbata a kece, na kuwa fadi a guwawuna na mika hannuwana ga Ubangiji Allahna. Sannan kuma a cikin Sarakuna sura 8 aya 22 nan ma Solomon kuwa ya saya a gaban bagadi na Ubangiji a ganin dukan jama'a ta Isra'ila, ya mika hannuwansa zuwa sama. Ga ganin anan yana nuna mana cewa wasu lokuta ana iya sayawa, ana iya sunkuyawa a guwawu, ana iya kuma a durkusa a wajen yin ibada. Duka Allah yana ji yana karban wannan ibada. Shi yasa Ishaya sura 38 aya 2 shi ma ya ce Hezekiah kuwa yayi juyar da fuskarsa wajen bango, yayi addu'a ga Ubangiji. Lokacin da Hezekiah yana kan gadonsa cikin rashin lafiya da ya an gaya masa zai mutu, a kwance ya juya fuskarsa wajen bango yayi addu'a, kuma Allah ya ji ya kara masa kwanaki. So ko a kwance muke muna iya mu yi addu'a, Allah kuma yana iya ya ji mu. Sannan kuma Luka sura 22 aya 41 yana da nisa da su misalin jifar dutse ya durkusa ya yi addu'a. Kaga muna iya yin addu'a a durkushe domin Yesu ya durkusa shi ma ya yi addu'a. A wasu lokuta kuma ya kan mika hannunsa sama ya roki Allah ya ji addu'ansa. Mai sauraro anan za mu dakata, muna fatan an fahimta da yadda za a yi sujada ga Allah. Allah ya ba mu ƙarin ganewa. Amin. Ubangiji mun gode domin ka bishe mu a wannan darasi. Ka albarkaci mai sauraro, ka kai mu ga sanin gaskiya, mu bi ta domin samun sirra. Ta albarkacin Isa mai cetonmu.
kariba nei waka na tunani duniyan nan yeah ba zai kariba amali da fita koya mana cewa wannan duniya za ta kare sama da duniya duk za su shude amma kalmar Allah da wamme ni ya ce
wayo
sauraro barka da warhaka sunana Yohannes Simon yau ma Allah ya saki sada mu don ji daga cikin zatatukansa masu kawo rai kan maganar mu na yau shine Kristi mai fansa wurin karatun mu na samuwa cikin littafin Ibraniyawa sura 7 aya 22 maganar Allah ta ce bisa ga wannan kuwa Yesu ya zama lamunin alkawali mafi kyau bare mu yi addu'a Ubangiji Yesu ka zama mai fansar mu ka cece mu ka gafarce mu sannan ka ba mu ikon aikata nufinka cikin sunan Yesu mai ceton mu amen Akwai wani matashi mai suna abin bata. A kasuwa ne ya sayi wata laya wanda an ce mishi idan ya ciji layan nan zai bata mal. Sai ran nan yana son ya gwada layan ko tana aiki. sai ya je ya saci rake, sannan ya ciji layan, ya kama hanya yana tafiyarsa cikin takama. A ganin shi layan nan ta fanshe shi. Ai kuwa sai ya ji an shige shi da duka, masu rake sun biyo shi a guje. Nan fa ya ruga yana gudu, yana ƙara tauna layan, amma laya bata fanshe shi ba a ranan. Dalili kenan aka shiga yi masa lakabi da suna abin bata. Amma Kristi mai fansar mu ne na zahiri, shine ya biya bashin da zunubi ta haifar mana ta wurin Adamu da kuma Hawa'u. Kaunar Allah ta yi tanadin biyan bashin mu wanda ba za mu iya mu biya ba. Shi ya sa Yesu ya zama mana lamuni na alkawali mafi kyau. Wato kenan Allah ya zubo da dukiyar sama cikin wannan duniya ta hanyar ba mu dukan wadatar sama cikin Yesu Kristi. Sannan ya sayo kauna, zuciya da ran kowanne bil'adama ta wurin zubas da jininsa bisa gici. Sannan Yesu ya ce an gama, inji Yohana Sura 19 aya 30. Wato ya gama biyan farashin zunubanmu. Yesu ya bada ransa a matsayin mai fansarmu domin ya hallaka zunubi, mutuwa da dukan aikin mugunta a cikin wannan duniya. Wannan shine ya nuna da cewa an fanshe mu kenan, inji Afisawa Sura 1 aya 7. Dama muradin Yesu kenan ya cece mu. Wannan shine martaban da Yesu ya ba wa mutum saboda abota da dangantaka da ya kulla tare da mu. Abinda ya wajibce mu yanzu shine mu ce mun tuba. Bari mu yi birgima cikin kura da toka, mu nuna alama ta kaskanci da neman gafara ta Allah. Irin wannan kwatanci shine Ayuba yayi lokacin da yayi rashin lafiya wanda bai san dalilin ta ba, ya kuma dai san cewa shi mai adalci ne, yana ba zunubi baya, amma ga masifa ta mamaye shi gaba da baya. Za mu iya samun wannan ƙarin bayyane da ƙarfafawa cikin littafin Ayuba Sura 42 ayarsa ta 6. Ko ka san muhimmancin fansa kuwa? Da raɗaɗin da ke kunshe cikin fansa, Yesu ya zama mana lamuni, ya kuma mutu bisa gicciye dominmu. Mutuwa kuwa irin ta wulakantattu, ko kuma mu ce mutuwa irin ta mafasa masu kisan kai da kuma baraye. Domin wanda ya yi kisan kai da wanda ya yi sata shine ake rataya shi a bisa itace. Dalili kenan ana kiran irin wannan mai mutuwa, irin wanda aka rataye shi bisa itace, la'antacce. Yesu ya ɗauki wannan la'ana domina, dominka, domin ya fanshe mu daga cikin abinda ya gagare mu, bashin da ba mu iya biya. Shi ya fanshe mu, ya biya wannan bashi ta wurin mutuwarsa. A cikin azaban da Yesu ya fuskanta a bisa giciye, cikin raɗaɗinsa ya ce an gama. Yanzu kenan cetonmu ya tabbata. An cika alkawalin Allah kenan na zuwan mai ceto a cikin wannan duniya domin ya fanshe mu. Kristi mai fansanmu ya cika hidimarsa. Abinda ya rage yanzu shine mu zama da kaskanci, mu zama da biyayya, mu zama da rayuwa ta ibada a kowane lokaci, a kowane wuri. Mu zama masu neman gafara na zunubayenmu, mu zama masu ƙarfafa juna, mu zama masu tafiya da kyau a cikin rayuwarmu. Sannan wata rana za mu zauna tare da Isa Almasihu, mai fansarmu wanda yanzu haka yana hidima dominmu. Wata rana za mu zauna da Isa Almasihu wanda a yanzu haka yana hidima na babban priest, wato na sasanta tsakanin Allah da mai zunubi, domin shi ne mai fansarmu. Sannan wata rana za mu zauna da wanda yana ƙoƙarin share dattin zunubi a cikin mulkin Allah. Yayin da ana yi mana gafara, ana fitar da zunubi kenan daga cikin haikalin Allah. To, ina kira gare ka yau da ka zama mai neman Kristi kulli yomi. Idan kana son ceto, kana kuma bukata ka yi rayuwa tsabtataccen rayuwa, kana kuma bukata Ubangiji ya zama jagoranka, kana bukata Ubangiji ya yi farin ciki da rayuwarka, amma ka ma rasa yadda za ka yi, amma yanzu kana tunanin sakewa a inda kake ka miƙe yayin da zamu yi addu'a domin Allah ya yi mana gafara baki daya ya kuma ba mu ƙarfi da zamu yi rayuwa ta ibada mai kyau. Allah mu wanda ke cikin sama, ka albarkace mu tare da mai sauraro, ka yadda mu yi tafiya irin ta Kristi, ka yadda fansan nan da ka fanshe mu sami moriyanta ta wurin neman tuba, ta wurin rayuwa mai kyau yadda kullum, sannan za mu zama magada cikin mulkinka. Ka yadda wannan ya zama ɗanɗano da rabonmu cikin sunan Yesu mai cetonmu. Amin.
An ce ko a bakin kura kake ka gode wa Allah. Rayuwa kamar hawan keke ne, idan lallai za ka tsaya baka faɗi ba lallai ya kamata ka ci gaba da gudu. Kaga wanda ya hau keke ko muddan yana tafiya ba zai faɗi ba. Haka rayuwa take, idan kana da rai da lafiya, idan kana lumfasawa, to akwai abu mai kyau nan gabanka. Wataƙila idan ka dubi abin da ka yi a wannan yini, za ka ce ayya ban samu na yi nasara ba, ban taɓu ka komi ba, kada ka karaya. Idan Allah ya bar mu da sauran kwana, ya kai mu gobe, kana da wata dama domin ka yi abin da Allah yake son ka yi. Saboda haka, kada ka karaya. Ka zama kamar mai hawan keke, kana gudu. Idan ko kai wannan gudu, to lallai kana tsaye akan ƙafafunka daram damdam. Idan ka kasance da rai, to kana da dama, domin wanda ya riga ya mutu ba shi da irin damar da kai kake da ita. Kada fa ka kasance yau kana kuka da wannan maraice akan cewa ban iya yin komai ba a yau. Akwai lokaci, akwai dama da zaka samu kai nasara akan irin abin da baka samu kai nasara akansa ba a cikin wannan yini. Wannan lokaci naka ne, kada ka bata shi kana kukan abin da baka iya komai akansa ba. Amma ka dubi irin nasarori da Allah ya baka, ka kuma yi farin ciki a cikin su. Ka dauki tunani mai girma, ka dauki kuduri mai girma, ta wurin wannan Allah zai albarkace ka. Kada ka kasance kana kuka akan abin da ya riga ya bace maka. Ko da a bakin kura kake ka gode wa Allah, ka gani ashe a nan nufi shine kana da rai kenan. Wato idan kana da rai, to ka ci gaba da kokari, za ka gani wata rana Allah zai baka nasara. Kada ka yadda wani ya ce maka ai taka ta kare, a'a, muddan kana da rai taka bata kare ba, domin wanda ya ce maka taka ta kare ya saci rayuwarka mai kyau na nan gaba da ke zuwa. Idan wani ya ce maka ai taka ta kare domin babu abin da zaka iya aikatawa, ka ce masa a gaban Allah tawa bata kare ba. Allah yana da alƙawari mai kyau game da ni, sa'ad da nake lumfasawa Allah zai bani nasara. Saboda haka akwai dama domin ka ƙara ci gaba, akwai dama domin samun nasara a rayuwarka.
Mai sauraro, da wannan muka zo ga ƙarshen shiri na yau, amma kamun mu kammala ina idar da sakon gaisuwa ta musamman zuwa ga dan uwa Luka Umaru daga LCCN Church Dingam da ke karamin hukumar Gombe a jihar Adamawa. Muna fata dan uwa Luka Umaru kana tare da mu a shiri na yau, an kuma samu karfafuwa da ginuwa ta dalilin sauraro. Ubangiji ya ci gaba yana muku albarka, yana mana albarka musamman cikin wannan hidima da muke yi tare. Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, buƙatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi, sai a rubuta mana. Adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com. ga wadanda za su so su daura ɗaukan zumunci da mu a Facebook, adireshin Facebook damu shine awr/hausa. Mai sauraro, sai mun ga sakonka. Godiya zuwa gare ka da kasancewa tare da mu. Godiya zuwa ga Pastor Daniel Chiroma Jr., Pastor Yohana Simon da Pastor Audu, ba zaman tare da uwa Kefas Ediel da yayi mana waka ba. Muna cewa mun gode. a madadina da sauran abokan aiki na ni ne Ishaya Zakaria. Na shirya na kuma gabatar da shirin ina cewa mai sauraro, ‘ya’yan zaki sukan rasa, sukan jin yunwa, amma waɗanda suke bidan Ubangiji ba za su rasa kowane abu mai kyau ba. A tuna da muhimmancin addu’a da iyali da wayewar gari da kuma addu’a da iyali kamin a kwanta.